sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Laraba sai ga watan Agusta shekarar 2021. Baba Yakub make rinya tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jihar Jeja ta biyo sahun jihohin Zamfara da Kaduna na rufe kasuwannin mako-mako a wani yunkurin dakile ayyukan 'yan bindiga a jihar. Yau daya ga watan Satumba, al'ummar jihar Tillaberi ta Jamhuriyar Nijar ta fara amfani da babura bayan dage dokar haramci da hukumomin Jamhuriyar Nijar suka kafa a shekarar 2018 a matsayin wani bangare na dokar ta ɓaci a yankin. Bayan haka Hassan Umar Tambuwal zai shigo mana da rahoto na musamman akan yadda faɗan ƙabilanci da na addini ya dabaibaye yankuna da dama a Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Ghana, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ayyana sabon nau'in cutar COVID-19 a matsayin nau'in cutar mai ɗaukar hankali. Hukumar lafiya ta duniya ta sanar a cikin mujallarta ta mako-mako jiya Talata cewa an gano nau'in mu, wanda kuma aka sani da sunan kimiyya B1621 a kudancin Amurka da Turai tun lokacin da aka fara gano shi a ƙasar Colombia a watan Janairun da ya gabata. Hukumar ta WHO ta ce nau'in mu yana da yanayi da yawa da yake sa shi baya jin allurar rigakafi, amma ta ce ana buƙatar ƙarin bincike don gano yadda yake aiki. Nau'in mu shine na biyar da hukumar WHO ta ayyana a matsayin nau'in cutar mai ɗaukar hankali. Sauran nau'o'in hudun an ayyana su a matsayin nau'in cutar da aka damu a kai, da ya hada da Alpha wanda aka gano a cikin ƙasashe 193 da kuma mai saurin yaduwa samfurin Delta wanda yanzu yake ƙasashe 170 da kuma ake alakanta shi da hauhawar sabbin masu kamuwa a duniya. Yau Laraba, ƙasashen Faransa da Jamus sun bugaci Iran da ta hanzar ta komawa tattaunawar nukiliya bayan hutun tattaunawar biyo bayan zaben Iran a watan Yunin da ya gabata, yayin da Paris ta buƙaci a sake farawa cikin gaggawa sakamakon damuwar ƙasashen yamma kan faɗaɗa ayyukan nukiliyar Iran. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya ce dawo sabon takwaran aikinsa na Iran da aka naɗa Hussein Amir Abdullahian a wata tattaunawa ta wayar tarho cewa Tehran ba buƙatar komawa teburin tattaunawa cikin gaggawa, in ji ma'aikatar harkokin wajen Faransa a cikin wata sanarwa. An ɗage tattaunawar zagaye na shida da ba kai tsaye ba tsakanin Tehran da Washington a watan Yuni, bayan da aka zaɓi mai ra'ayin riƙau Ibrahim Raisi shugaban ƙasar Iran. Raisi ya fara aiki a ranar 5 ga watan Agusta. Tun watan Aprilun da ya gabata, Iran da manyan ƙasashe shida masu faɗa a ji a duniya suke ta ƙoƙarin ganin yadda Tehran da Washington za su dawo don yin aiki tare da yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu, wanda tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fice a 2018 kana ya sake kakaba takunkumai masu tsauri kan Tehran. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai kai ziyara fadar White House don tattauna tare da shugaban Amurka Joe Biden. Ziyarar da aka shafa shekaru biyu ana shiri kana aka jinkirta ta na kwana ɗaya saboda tuntuɓa kan abubuwan da ke faruwa a ƙasar Afghanistan. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce sakon da ke bayan ziyarar shi ne jajircewa Amurka ga Ukraine mai ikon cin gashin kanta da yankunanta da kuma burin Euro Atlantic. Jami'an sun shaidawa 'yan jarida cewa ajandar za ta haɗa da batutuwan tsaro, makamashi da manufofin yanayi da kuma ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rashawa a Ukraine. Jami'an sun kuma ƙara da cewa ɓangarorin biyu za su sanar da yarjejeniyoyi da yawa da suka haɗa da taimakon tsaro ga Ukraine da agajin jin kai ga waɗanda rikicin Rasha ya shafa a gabas da taimakon coronavirus. A lokacin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump, manyan jami'an Trump sun matsa lamba ga Ukraine da ta buɗe bincike kan ayyukan da suka shafi ɗan Biden lokacin yana ɗan takara. Ƙasar Qatar ta buƙaci ƙungiyar Taliban da ta ba da damar 'yancin zirga-zirga da kuma kula da hanyar shiga da fita ga mutane idan suna son su yi hakan. Bayan matakin da Amurka da Burtaniya suka ɗauka, ƙasar Nijaland ta sanar cewa za ta ɗauki ofishin jakadancinta daga Kabul zuwa Qatar. Shugaban Amurka Joe Biden ya kara matakinsa na janyewa daga Afghanistan shekara 20 bayan da aka fara yakin. Ba ma buƙatar mu ci gaba da yakin da ya dade da karewa. Biden ya bayyana haka ne a wani jawabi na rabin sa'a daga Fadar White House. Ba zan amince in sake fara wani yaki na shekara 10 a Afghanistan ba. Mai magana da yawun kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya yi kira ga kasashen duniya da su amince da mulkin Taliban a Afghanistan. Kana su taimakawa kungiyar ta magance rikice-rikice da dama da kasar ke fuskanta. Mahaukaciyar guguwar Aida ta bar miliyoyin mazauna jihar Louisiana ta kudu maso gabashin Amurka ba wuta da tsaftataccen ruwan sha. Layukan wutar lantarki takwas da ke samar da wuta ga New Orleans wanda garin yawon bude ido ne kuma yawancin kudancin jihar Louisiana ya lalace ko ya lalace gaba daya. Yayin da Aida ta sauka a ranar Lahadi da ta gabata a gabar tekun jihar tana dauke da iska mai gudun kilomita 240 a awa daya. Tare da hasumiyar watsa wutar lantarki daya da ta fada cikin kogin Mississippi. Mahukuntan jihar da kamfanin wutar lantarki na yankin Entergy sun ce zai dauki kwanaki 30 kafin wutar lantarki ta dawo yadda take. Lamarin da ya haifar da fargabar cewa mazauna yankin ba tare da na'urar sanyaya daki ba za su iya kamuwa da rashin lafiya sakamakon matsanancin zafi na lokacin bazara. Wanda masu hasashe suka ce zai iya kaiwa tsakanin ma'aunin Celsius 32 zuwa 37. A rufe makarantu sai yadda hali yayi yayin da asibitoci da yawa suka cika da marasa lafiya na COVID-19 ke aiki da injinan samar da wutar lantarki na gaggawa. Jami'an New Orleans sun buɗe cibiyoyi na gaggawa a sassan birnin saboda mazauna su sanyaya jikinsu da samun abinci da ruwa da kuma cajin wayoyinsu.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, jihar Niger ta biyo sawun jihohin Zamfara da Kaduna wurin rufe kasuwannin mako-mako a wani yunkurin dakile ayyukan 'yan bindiga a jihar. Mazauna jihar Niger da dama ne suka yi marhabi da wannan matakin da gwamnati ta dauka domin yaki da ayyukan 'yan ta'adda a jihar. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da rufe manyan kasuwanni da ake sayar da dabbobi masu ci mako-mako da ke fadin jihar. Haka zalika gwamnatin jihar Niger ta ce masu sana'ar kabu-kabu za su iya yi ne daga karfe 6 na safiya zuwa karfe 6 na yamma a dukkanin fadin jihar Niger. Kuma ta ce ta dauki wannan mataki ne wanda zai fara aiki daga ranar Laraban nan domin shawo kan matsalar 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi karin bayani.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya fito da waɗansu sabbin matakan tsaro. Muna ganin wannan zai ƙara bada mai zaman lafiya da muke gani kuma ya addabi waɗannan 'yan ta'adda da suka kadarma Niger da kuma sauran jihohi da ke kusa da Niger. A mai girma gauna ya bada umarnin cewa duk kasuwanni masu sai da dabbobi yanzu ga weekly market an kashe su, an suspendin nasu duka a cikin Niger. Na biyu ya ce kuma duk wata dabba da aka dauko cikin mota daga waɗansu jihohi za su shigo Niger sai mun tabbata cewa motan kowace saniya tana da weigh bill. Na uku shine duk inda ake saida mai a jarka ko galo a cikin inda ake saida filling station ko wajen filling station an kashe trucks ko kuma motoci masu kasan itace yanzu an su makarin kansu a kace-kace su an dakatar tukun na zuwa dan wani lokaci. Sannan daga karshe masu suka yanzu a fadin jihar Niger duk wani mai mashin za a bashi ya hau mashin ne ya yi jigila daga karfe 6 na safe zuwa karfe 6 na maranci.
To Malam Jibril Muhammad mazauni ne a karamar hukumar Shiroro da ta sha fama da matsalar 'yan bindigar ya ce sun yi maraba da wannan mataki na gwamnatin jihar Niger.
Matuƙa zai taimaka saboda su bandikin ai sukan tara dabbobi ne iyaka a ɗauko a kawo kasuwa, in aka kawo kasuwa su a maida musu da kuɗi. Mutanen gari suke ɗaukan kayan su kai kasuwa sannan sai su damu bandikin da kayan. To in wannan matakin da gwamnati su ɗauka muna da kyakkyawan fatan zai haifar da alkhairi insha Allah. Kwaho.
A yanzu dai jihar Niger ta bi sahun jihohin Zamfara da Kaduna wajen daukar irin wannan mataki da ake cike da fatar ganin zai yi tasiri wajen shawo kan matsalar yan bindigar. Mustafa Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustafa Nasiru Batsari da wannan rahoton. Yau daya ga watan Satumba, al'umman jihar Tilibiri ta fara amfani da babura bayan dage dokar haramci da hukumomin jamhuriyar Niger suka kafa a shekarar 2018 a matsayin wani bangare na dokar taɓaci da aka kafa da nufin warware matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin. Daga Tilibiri ga rahoton Suleiman Muni Barma da ya aiko mana.
Nan ina babban titin motar da ya ratsa garin Tilibiri daga mashigar gari ta bangaren gabas zuwa yamma, inda nake tsaye kusa da wani gidan mai. Ina ganin masu ababen hawa da ke kai kawo, cikin su har da masu babara a wannan rana ta 1 ga watan Satumba, wacce ke matsayin ta soma amfani da babura a dukkan sassan jihar bayan haramcin shekaru akalla uku. Ga dai abinda wani mazaunin Tilibiri Yunusa Malam Bala ke cewa.
Na yi murna, na yi farin ciki da wannan sakin mashin da an kai yau, don saboda akwai waɗansu ba su da halin ko a wani lokaci suna hawan wannan adaidaita, amma suna da mashinan cikin gida a aje. Yanzu ba kuɗi ke ga mutane ba, ga iyali.
Tsawon lokacin da aka dauka na hana aiki da injina sakamakon yadda sha'anin tsaro ke ci gaba da lalacewa a yankin Tilibiri ya sa wasu mutane dangana da babura, yayin da wasu daga cikin su suka sayar, wasu kuma sun boye abin su a gida. Bisu Haruna, wani makanikin mashin da ke nan Tilibiri, na cewa kakar su ta yanke saka.
Wallahi mu alhamdulillah da an sake moto tun da ciki ne muna ci. Ina da yaro da 15 da yana wajena. Ina da mata biyu. Ka gane? Me in ba mu moto, mu ba mu a cikin. Ka gane? Tayi mu sata mu yi abin da bai kamata ba. Me in akwai shi moto yana cikin, ba mu cikin. Dole sai mun jo mun ja mu samu abin da zamu ci. Mu wallahi mun ji dadi da an sake shi fi sabilillah.
Kafin zuwan wannan rana, hukumomi sun yi rajistar sunayen mutanen da suka mallaki babura tare da daukar lambobin kowane mashin don ganin komai ya gudana cikin tsari. Kuma a cewar mataimakin magajin garin Tilibiri Asabir Munkaila, an sanar da jama'a cewa za a iya hawan babur din ne daga karfe 6 na safe zuwa 7 na yamma.
On avait décidé de faire circuler les motos à partir de 6h du matin jusqu'à 19h.
To amma wani matashi Muhammadu Umaru na da damuwa a game da sharuɗan da aka gindayawa mamallaka babura.
Dubor fo ba an bar fo rata am ko non fo. Aske wasin yano fo zambar mayo dubor fo tai da burai kunno go tirabu.
Yace wannan mataki na rajistar babura yana da matsaloli a wajen mu, domin an baka takarda dauke da sunanka da hotonka dan ka fara amfani da mashin dinka. To amma kuma idan wani zai yi aro ba zai yi ba.
Irshin bor foyan no poporim ko ngai murade.
A shekarar 2017 ne gwamnatin jamhuriyar Niger ta kafa dokar taɓaci a jihohin da ke fama da matsalar tsaro, cikin su har da jihar Tilibiri. Tsanantar yanayin tsaro ya sa aka haramta amfani da babura a wannan yanki mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso. Korafe-korafe a game da abin ya haddasa wa jama'a a harkokinsu na yau da kullum ya sa makunta sassauta wannan doka a bisa sharaɗin amfani da babura da rana a matsayin matakin gwaji na tsawon watanni 2 daga yau Laraba 1 ga watan Satumba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Tilibiri a jamhuriyar Niger.
Tuma da gaida Sule Mumuni Barma. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan.
Yeah.
Madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tabwal zai gabatar da rahoto na musamman akan fadin kabilanci da addini da ya dabaibaye yankuna da dama a Najeriya. Bismillah na Tabwal.
Rikicin kabilanci da addini rikici ne da aka shafa ma da shi a sassa daban-daban na kasashen Afirka ciki har da Najeriya. A Najeriya an yi rikicin addini saboda kafa shari'ar musulunci a jihar Kaduna a shekarar 2000 daidai an yi wani rikicin addini da kabilanci a shekarar 2001 da shekarar 2012 a babban birnin Jos na jihar Plateau. Haka zalika bayyanar kungiyar Boko Haram a shekarar 2002 ya haifar da rikice-rikicen addini a jihohin Borno, Yobe, Adamawa da ma wasu jihohi a arewacin Najeriya. Haka ma an sami rikicin ƴan Shi'a a Sokoto birnin Shehu a shekarun baya an yi rikicin addini da kabilanci a zangon Katab, sannan an yi rikicin kabilanci a garin Ile Ife da unguwar Sasa da ke birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo. Waɗannan rikice-rikicen addini da kabilanci dai sun yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da hasarar dimbin dukiyoyi, wasu mutane kuma sun zama ƴan gudun hijira da marayu. Shin me yake sa ana samun rikice-rikicen addini da kabilanci a Najeriya? Dr. Usman Abdulkadir na Jami'ar Sokoto, masani zamantakewar jama'a ne a Najeriya.
Inda yake mulkin tura ana ga mulkin kama karya, amma kuma yana da dama bisa ga yadda ake mulki yanzu. Kaga ko jamhuriya ta kai an kamanta, ai kaga waɗanda rikicituka sai bayan an kashe su sarauna, wannan shi mulki na farko, sannan na kabilanci ya shigo cikin ƙasa. Akwai dama, amma dai da kaga kristoci da musulmi arewa ne dai, saboda ko waɗanda ramu kisan da aka wasar da wani an kakkalla irin su Tuwatulas an juma ne da mai kristocin raya, kuma bayan an kare yakin ba sa sa ai kaga jira ga wani krista ne ɗan arewa, amma aka ɗauko mulki aka bashi. Kuma in ka duba lokacin mai kristoci suna rike da mai mukamai na Najeriya ko kuma arewa, in ka duba can suna irin su Isha Audu Kadidi irin su Barauji ko ga sunan su san dai awo ne kamar da kyakkyawan shugabanci shine ya tsinke a banga, tunda Hagobe za a ga irin Plato da wasu kristoci yadda suke son Sardauna, saboda sun ce Sardauna ya musu adalci ko dai kana musulmi ko kuma kana dan arewa.
To doctor, yanzu ina mafita ga wannan rikice-rikice da ake yi, har yake jawo kisan kai, yake jawo hasarar rayuka da dukiyoyi, kuma yake rarraba kan yan Najeriya.
To ka yi mahita, to kaga da wannan jamhuriya ta dai an kamanta, jamhuriya ta kuma lokacin shagari an kamanta. To dan shi na wani malamin mu Dr. Abubakar Muhammad Sokoto MNI yayi wata paper ya kasa mulkin Najeriya kashi uku, yace the good, the bad and ugly. Good lokacin jamhuriya ta daya, ba lokacin jamhuriya ta biyu, amma lokacin jamhuriya ta uku 1990 daga zuwa yanzu ba a taba samun su kurkucewar shugabanci irin wannan. To su kurkucewar shugabanci shi ya kara kawo wannan na dai kenan. Na biyu kuma wannan sabin da Babangida ya dauko 1986, da yawan ma mutane ba su iya ci da kansu. Ka ji wannan, so rashin kyakkyawan mulki sai an ka shigo da kabilanci da kuma addini tsakanin musulmi da krista, talaka da ba su hikima. Ina jos aka yi rikicin farko, amma da yawa kristoci sun kare musulmai suka hana kashe su.
Su ma shugabannin addinin krista da musulmi sun yi magana a game da rikicin kabilanci da addini a Najeriya.
Ne sunana Reverend Philip Mayango. Abinda nake gani shine ba wai ba a yi wa'azi ba, ana yi wa'azi. Sai in ga maka wani ma ya sai litafi zai yayi ya yi wa'azi shi da kai ma, amma zai bari abinda litafi ya faɗi zai je aika ta abu ne ba kyau. Ba wai bai sani ba ya sani. Ana wa'azi sai su bari abinda su je su aika ta ne abinda ba gaya musu ba. Yesu yayi magana ya ce a cikin litafi Yohana sura 3:19 da cewa ya kawo haske, amma mutane su ci haske suna so duhunci. Dalili kenan an ga musu abinda ya kamata za su bari su je su yi abinda bai ya kamata ba. Ana yi wa'azi suki domin litafi ma ya faɗi wai zamani na zuwa mutane za su fi so kudi. In muka lura yanzu mutane suna fi so mulki da kudi, to tunda ana si so murki da kudi shi da magana Allah to ina za a samu zama lafiya kuma magana Allah shi magana din kalma din lafiya ne shi
wannan rikici da ake samu na kabilanci da addini kana ganin cewa yana da alaka da kudi ko mulki
lalle kan yana da renshi ganewa duhunci ne domin na fadina ce suki haske suna so duhunci in ba haka ba ko kana wani addini Allah ne ya halice mu ko kana wani kabila ne kake ko nike duk Allah ne ya halice mu duhunci ne gabaɗaya shine yake kawo wani addini
yanzu ku da kuke shugabannin addinai waɗanne matakai kuke doka ko wace shawara za ku bai domin a koma zaman lafiya tsakanin kabilu da kuma mabiya addinin nan biyu da suka dade tare tun shekaru da yawa
kamar yanda na fadina ce kalma Allah shi kadai shi ma lafiya ne so ba za mu bari yiwa azidi ba domin idan ka bari yiwa azidi ba za a samu zaman lafiya ba za a ci gaba wa azidi da addu'ai abinda nake so kowa ya lura yanzu ko kai musulmi ko kai krista ko kai ba krista ba ko kai ba musulmi ba ka ji kalman da zan fadi domin magana Allah ya koya mana da cewa wanda yake shiri zaman lafiya ko kuwa wanda yake kawo zaman lafiya shi mai albarka ne don kai ko ke ko ni nake so albarka bari in kawo ma mutane zaman lafiya ko kuwa kuma musu shiri zaman lafiya kafin ya ce abinda ka shuka shine zaka girbe
sunana Ibrahim Asaba Ibadan
kai ne na'ibi mu babban masallaci ko
hakika haka akwai limami na Malam Sa'adu ni kuma na'ibin sa
a Najeriya ana samun rikici na addini da na kabilanci shin ko wa'azin da kuke yi bai kai ga jama'a na ƙasa musamman matasa a game da wannan rikici na addini da kuma na kabilanci
alhamdulillah da yawa lokacin wakatan mu a san mu muna isa mutaka gurin wayar musu da kai akan zaman lafiya su matasa sosai kuwa domin jillin mafi yawan wanda suke jere bayan mu matasa ne ko ina muka fuskanta ilan duwa za ga matasa ne kuna bakin gurgurun wani
to kuna bakin gurgurun ku har yanzu ana samun rikicin kabilanci da na addini a Najeriya me yasa
alhamdulillah rayuwar mu ta sabo in za a duba daidai gurgurjo wallahi in an duba shekarun baya da yanzu an samu ci gaba na samun hadin kai da koda akida da kuma addini ya raba ya bambanta muna kokari kuma mu muna ganin haske da tasiri sai dai kuma inda wa'azin namu bai isa ba wannan kuma ba mu har yanzu mu takaita ba za mu kare mika fadakarwar mu ga al'umma kuma insha Allah za a samu wannan nasara a bisa haduwar kai amma yanzu anan area mu dai alhamdulillah muna da karancin rikicin bambancin addini ko na akida ko na kabilanci gaskiya alhamdulillah
to yanzu da a ce mallam ka ba da shawara ina matakai ko wasu hanyoyin da za a bi domin a samu zaman lafiya a kauda rikicin addini da kabilanci a tsakanin jama'a a Najeriya
to alhamdulillah kowa dai ya sani ga wanda kuma bai sani ba ya sani cewa yau arziki ya tattaru ne a bisa samun zaman lafiyan al'umma duk inda aka rasa zaman lafiyan al'umma to ba su sani ba ko arzikin na zuwa daga sama ne ba to ba kwanciyar hankali to ba fadaman a ci to saboda haka amma an yau Allah ya da kawo nan mu al'umma aka samu ba rikicin kabilanci ba bambanci na addini ba wani akida aka zo aka hada kai al'umma daya kasa daya to fa komai zai zama balle ne insha Allah za a samu irin yadda ake so kuma mun do alƙawari ne wannan insha Allah inda kiran mu bai kai ba za mu kare shiga sako da lunguna bisa fadakarwa bisa wannan to wannan da kicin kabilanci mun kauce shi Allah ya yarda mun fadakar da al'umma kuma sun fada ku
kwanan nan ko kuma yan watannin bayan an samu rikicin kabilanci a unguwar Sasa Ibadan me zaka ce game da haka
bangare na ya samu wannan matsala a kwanakin nan ba da jimawa ba to shi ma Allah da mun yi kokari mun kai namu gudun mu saboda gurin al'umman da ke wurin kuma sun saurare mu da mun su bayan an samu kwanciyar hankali mun je mun fadakar da su akan irin wannan
Hassan Umar Tambuwal Murira Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga kasar Ghana
wasanni a takaice
kasar Ghana za mu koma labarin wasannin na yau. Ministan wasannin motsa jiki na kasar Ghana Mustapha Yusuf ya nana ta aniyan gwamnati na tabbatar da cewar Black Stars ta samu gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 a kasar Qatar. Black Stars ta gaza samun shiga gasar ta shekara ta 2018 da aka yi a kasar Rasha tana kokarin samun shiga gasar karo na kudu da yake magana da 'yan wasa gabanin karawarsu da kasar Ethiopia ranar Juma'a mai zuwa Mustafa Yusuf yayi kira ga ɗan wasan su duk iyanayi su dauka kamar taban kasar na kawo muku sakon gaisuwa daga mai martaba shugaba Nana Ado Dankwa Akufo Addo mutumin da shi kansa mai sha'awan wasannin motsa jiki ne nazo nan ne dan gabatar da sakon sa ba za ka iya tura ziratan soji fagen fama ba tare da kayan yaki ba za a ci su yaki dan haka wannan campaign dake a gaban mu a bangaren gwamnati zamu tabbatar da cewa an yi duk abin da ya kamata dan campaign din yayi nasara dan wasan baya na Crystal Palace Jeffers Club ya haɗe da Black Stars a wasan samun cancantar shiga gasar cin kofin duniya da kasar Ethiopia ranar Juma'a mai zuwa duk da gaskiyar cewar tun farko babu sunan sa a cikin wadanda coach Sike Akuno ya kira masu sha'awan kwallo sun gane dan wasan ne cikin hoton da sashin sadarwa GFA ta yada yayin da Black Stars sun ka isa Cape Coast dan ci gaba da shirye-shiryen su don wasan ranar Juma'ar ko da yake labari mai dadin ji ne ganin Jeffers Club ya dawo to amma kuma yana da ban mamaki ganin shi cikin dan wasan saboda tun farko babu sunan sa a cikin wadanda aka kira dan wasan bayan ta kasar Ghana Mohamed Fatawu ya kulle yarjejeniya da wani babban klubin din kasar Iraki Zako gabanin soma kakar shekara ta 2021 da kuma 22 sai dai ba a bayyana sharuɗa da wa'adi na yarjejeniyar ba dan wasan mai shekaru 28 na akan transfer kyauta ne bayan ya bar klubin Super League na India Mohamed wanda dan wasan bayan na tattare da nakalin wasan baya saboda yayi wasa a League Spanish La Liga da manyan kungiyoyin wasa kamar Granada da Rayo Vallecano an rawaita labarin komawar dan wasan baya na kasar Ghana John Boy zuwa clubin din Saint-Mez watanni biyu kacal bayan yayi hannun riga da clubin din na Faransa bayan karewar wa'adin yarjejeniyarsa da clubin a watan Yuli sai dai dan wasan ya gaza samun club duk da kokari da tawagarsa ta yi da yake kasuwan transfer na dadda kullewa a ranar 31 ga watan Agusta wato ranar 30 kenan duk bangarorin biyu na tattauna yiwuwan komawan dan wasan da ke tattare da kwarewa clubin da wannan muka yi so karshen labarin wasannin Radwan Allah Muktar Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
gaida Ridwan Abbas yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya
hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana sabon nau'in cutar COVID-19 a matsayin nau'in cutar mai daukar hankali hukumar lafiya ta duniya ta sanar a cikin mujallar ta mako jiya talata cewa an gano nau'in mu wanda kuma aka sani da sunan kimiyya B1621 a kudancin Amurka da Turai tun lokacin da aka fara gano shi a kasar Colombia a watan Janairun da ya gabata hukumar ta WHO ta ce nau'in mu yana da yanayi da yawa da yake sa shi baya jin allurar rigakafi amma ta ce ana buƙatar ƙarin bincike don gano yadda yake aiki yau Laraba kasashen Faransa da Jamus sun bugaci Iran da ta hanzar ta komawa tattaunawar nukiliya bayan hutun tattaunawar biyo bayan zaben Iran a watan Yunin da ya gabata yayin da Paris ta buƙaci a sake farawa cikin gaggawa sakamakon damuwar kasashen yamma kan faɗaɗa ayyukan nukiliyar Iran. Yau Laraba shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai kai ziyara fadar White House don tattauna tare da shugaban Amurka Joe Biden ziyarar da aka shafa shekaru biyu ana shiri kana aka jinkirta ta na kwana ɗaya saboda tuntuɓa kan abubuwan da ke faruwa a ƙasar Afghanistan. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce sakon da ke bayan ziyarar shi ne jajircewa Amurka ga Ukraine mai ikon cin gashin kanta da yankunanta da kuma burin Euro Atlantic. Ƙasar Qatar ta buƙaci ƙungiyar Taliban da ta bada damar 'yancin zirga-zirga da kuma kula da hanyar shiga da fita ga mutane idan suna son su yi hakan bayan matakin da Amurka da Burtaniya suka ɗauka. Ƙasar New Zealand ta sanar cewa za ta ɗauki ofishin jakadancinta daga Kabul zuwa Qatar. Shugaban Amurka Joe Biden ya kare matakinsa na janyewa daga Afghanistan shekara 20 bayan da aka fara yakin ba ma buƙatar mu ci gaba da yakin da ya daɗe da ƙarewa. Biden ya bayyana haka ne a wani jawabi na rabin sa'a daga fadar White House.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti, sai kuma injiniya mu na wannan daren Baba Yakub Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ya ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.